Gwamnan bankin CBN Ulayemi Kadoso ne ya bayyana hakan bayan taron kwamitin manufofin kuɗin bankin karo na 296 da aka gudanar daga ranar 22 zuwa 23 ga watan Yulin nan a birnin Abuja, inda ya ce
the Monetary Policy Committee
an ƙara kuɗin ruwan zuwa kaso 26.75 cikin 100. A bisa wannan matakin na bankin CBN na yau, muryar Amurka ta nemi ji ta bakin wasu masu gasa masara akan titunan Abuja, inda wani ya ce an samu ɗan sauki saboda damina.
Sunana Inusa Adamu, ina sayar da masara nan a CBN Quarters. Kaman kwanakin ba 200 ne muke sayanta a ƙasa banda kuɗin mota, amma yanzu muna dan samun ta 150-170.
Wata kuma ta ce
Madam Grace, daga wata biyu da sun wuce zuwa yanzu nan muna saya 20,000 ne, yanzu mun samu karuwa 10,000 kai, that is buhun ya tashi 30,000 kenan. Wallahi manage ne kawai muna yi, ba riba komai a wurin. Muna roƙonsu ne su duba talakawa din, because in ya ci gaba haka wallahi akwai da
Kwamitin manufofin kuɗin CBN ɗin da ya bada dalilin da ya sanya aka ɗauki matakin ƙara kuɗin ruwan, kamar yadda za ku ji daga bakin jagorar sashen manufofin kuɗin CBN.
Sunana Dr. Ladi Raulatu Balakefi MNI. To mun ɗaga kuɗin ruwa daga kaso 26.25 zuwa 26.75. To kuma abin da ya sa muka yi haka don muna son mu rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga. In muka rage yawan kuɗin da ke zirga-zirga, zai sauko da farashin abinci. Abubuwan 'yan ta'adda da ya sa manoma ba su samu sun yi shuki da yawa ba, abinci ya yi ƙaranci. Idan kuma kuɗi na da yawa, kuma babu abinci da yawa da kuɗin zai siya, farashin kaya za su tashi. To wannan economics da aikin nan da muke yi, yanda muke dubawa za mu je kasuwa mu dudduba farashin komai, mu ga yawan kuma kuɗin da ke ƙasa. To ta haka sai mu ga to yaya za mu rage kuɗin da ke hannun bankuna. Akwai kuma kuɗaɗen da suke waje da ba a bankuna suke ba, da mu ba mu da ƴanci a kansu, tunda mutane ba su kawo kuɗaɗen nan banki ba. To su ma suna nan suna yawo a cikin kasuwa. To saboda haka dole mu yi kokari mu ga mun rage yawan kuɗi. Dan in muka rage yawan kuɗi, insha Allah muna ganin kuɗin abinci zai sauka.
Shin yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan matakin bankin na CBN? Mallam Kasim Garba Kurfi ya ce
wannan ƙari bai ba mamaki ba. Abin da ya sa saboda hawa farashin abubuwa suna ƙara sama. To babban banki baya son hawa farashi tana sama. Domin idan hawa farashi tana sama, abin da za a yi shine a ƙara kuɗin ruwa don a jawo hankulan masu sayan kaddara suna ajiya. Maimakon ka sai kaddara ka aje, sai ka kawo kuɗinka a banki a baka kishi 27.75. Wannan ba ƙaramin abu ne, kuma an sama da shekara 20 kafin a ga babban bankin Najeriya yayi haka. Amma ya zama mashi dole domin na farko dai ga hawa farashi, na biyu kuma dala tana ƙara ƙarfi, naira tana karewa. Wannan shi ya kawo haka.
A wani bangare kuma Dr. Raulatu ta yi ƙarin bayani akan batun maido da kuɗaɗen da aka dade ba yi amfani da su a asusun bankunan kasuwanci zuwa babban bankin ƙasar.
Akwai mutanen da suka bar kuɗaɗen su a banki, ko dan wani ya rasu ya bar kuɗi ba a sani ba, ko kuma kai ma da kanka kana da ɗan kuɗi a cikin account ɗinka. To yanzu duk mun ce a dawo da shi nan bankin Central Bank don mu sa ido a kansu. Amma kuma duk wanda ke son kuɗin shi, in ya kawo shaida cewa wannan kuɗin shi ne, za a bashi wannan asusun shi ne. Ba mu son mu bari a hannun bankuna sai su yi ta kasuwanci da shi. Suna ƙara yawan kuɗi a kasuwa, abinda kuma muke son mu rage.
Najeriya dai na fama da matsalolin matsin tattalin arziki mafi muni, musamman a baya-bayan nan, wanda ya yi sanadiyar tsadar rayuwa. Lamarin da masana tattalin arziki suke cewa baya rasa nasaba da manufofin gwamnati. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.